Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 3 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim Ka Albasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya Talata. Farar hula akalla 32 ne suka mutu jiya Talata a wani harin bazata da ISIS ta kai a Syria. Sannan yawan dogaro ga sojojin Amurka na musamman na barazanar rage wasu nau'ukan kwarewa tsakanin sojojin Amurka.
To ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji tsokacin wani shehun malami a Jami'ar California a nan Amurka akan dalilan da ke haddasa kungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram a duniya.
It could be based on a particular belief structure.
Ka iya zama dalilai na aqida, wato abinda ake imani da shi, wani irin bijirewa ne ga al'umma.
Yau ne kuma ranar walwalar yan jarida a duniya. Daga Abuja wasu yan jarida sun yi bayani akan yadda suke gudanar da ayyukansu a Najeriya.
In kaga dan jarida yayi yana har babban mota yana manyan gidaje, to ya hada kai da jami'an gwamnati ne, yana ce musu daidai ne, yana ce musu gyara kimtsi.
To ko bayan waɗannan rahotanni muna da shirin demokradiyya da Ladan Ibrahim a yau zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya Talata, wadda ita ce tattaunawar su ta farko tun bayan da Russia ta yi Allah wadai da harin da Amurka ta kai Syria a watan jiya a matsayin martanin harin makamin guba da sojojin Syria suka kai kan farar hula. Shugabannin biyu sun tattauna kan yakin basasar Syria da kuma halin da ake ciki a Korea ta Arewa, a cewar fadar White House, wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske. Kafafen yaɗa labaran Russia sun ruwaito jami'an gwamnatin Russia na bayyana tattaunawar da wadda aka yi a hukumance kuma cikin tsari. Shugabannin biyu sun amince cewa manyan jagabannin diplomasiyarsu, wato ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, za su himmantu wajen tattaunawa kan batun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a tashin hankalin na Syria da aka shafe shekaru 6 ana gwabzawa, a cewar Russia.
Farar hula akalla 32 ne suka mutu a jiya Talata a wani harin bazata da ISIS da ta kai daura da wani sansanin ƴan gudun hijira a Syria a kusa da iyakan wato Iraki, a cewar wasu da abin ya shafa da kuma wasu jami'an kurdawan Syria. Sai dai yau an kai harin ne da asubahi a yankin Rajamal Salibin, wanda tamkar iyaka ce tsakanin mayakan ISIS da sojojin gamayyar da ke karkashin jagorancin Amurka, inda 'yan Syria da Iraki da ke tserewa daga wato yankunan ISIS sukan taru kafin a basu su shiga yankin da ke karkashin ikon kurdawa a arewacin Syria. Mayakan ISIS da dama bisa kan babura da motoci sun damfari iyalai 300 masu gudun hijira daga Mosul na ƙasar Iraki da kuma wato Desert Ezor na ƙasar Syria, inda suke jira cikin wasu wato tantuna kenan da daren a wasu wurare da ake yada zango a kan hanyarsu zuwa sansani na 'yan gudun hijira a Al-Hol. Fadu Umar wani jami'in bakurke ne daga Kamishli ya gaya wa muryar Amurka cewa mayakan na ISIS sun kuma daba ma 'yan gudun hijiran wukake, sa'annan suka bude wuta akan su.
To karfa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yawan dogaro ga sojojin Amurka na musamman na barazanar rage abinda jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan kwarewar sojoji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa. Tuni a fagagen daga na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci irinsu ISIS da Al-Qaida, ake yawaita kiraye-kirayen sojojin Amurka na musamman su kai dauki game da nau'ukan matsaloli, ta yadda jami'an headquarters tsaron Amurka ta Pentagon ke ganin ba za a iya ci gaba da haka ba. Mun yi ta'ayyuka akai-akai cikin shekaru 10 da suka gabata, a cewar Theresa Whelan, mukaddashiyar mataimakiyar sakataren tsaro na sashen ayyukan soji na musamman da kananan fadace-fadace a bayaninta ga kwamitin majalisar wakilan Amurka kan makaman yaki a jiya Talata. Mun sallamar da makoma ta gaba don sauƙaƙa matakan soji da ake ɗaukawa yanzu, a cewar ta. Kimanin sojojin Amurka na musamman 8,000 ne aka tura ƙasashe 80, a cewar sashen matakan soji na musamman SOCOM a taƙaice. Wannan adadin ya haɗa da waɗanda aka tura saboda su gudanar da wasu ayyukan soji masu matuƙar sarƙaƙiya a Siriya da Iraki, inda sojojin kundumbala na musamman sama da 600 suka yi aiki tare da sojojin yanki a ƙoƙarinsu na murƙushe ISIS.
Jiya Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ƙaryata zargin cewa Rasha ta yi katsalanda a zaɓen shugaban Amurka na bara. Ya ce wannan zargin ba wani abu bane illa jita-jita da ake bazawa Amurka saboda wasu dalilai na siyasa. Putin ya ƙaryata zargin ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel a Sochi, bayan da shugabannin biyu suka gana a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakaninsu game da yankin yaƙi na Siriya da kuma haɗin Crimea da Rasha da ta yi daga Ukraine mai makwabtaka da ita. Kalaman na Putin sun yi hannun riga da matsayin cibiyar ayyukan sirri na tsaron ƙasa a Amurka, waɗanda suka ce da hannun Rasha a kutsen saƙon imel na jam'iyyar Democrat, wanda aka yi da nufin ya yi amfani ga shugaba Donald Trump ya kuma yi illa ga mai karawa da shi ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton.
Zuwa jiya Talata, wasu tsauraran takunkumai waɗanda aka wato ka iya matsalamba ga Koriya ta Arewa ta fannin kuɗin shiga sun kama hanyar zama doka ta yadda ya rage mataki guda kawai. Majalisar wakilai ta kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri wanda ke goyon bayan kiraye-kirayen gwamnatin Trump na a ɗau matakai masu tsauri kan Koriya ta Arewar. Wannan ƙudurin zai baiwa gwamnati ƙwarin gwiwa wajen kare Amurka da ƙawayenmu daga barazanar nukiliyar Koriya ta Arewa, ta wajen auna waɗanda ke da hannu a ɗaukar matakan takala da gwamnatin Koriya ta Arewar take yi, a cewar shugaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin ƙasashen waje Ed Royce.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To madalla, wakilinmu Hassan Maina Kaina da ke ziyarar aiki a nan Amurka ya halarci wani taron da aka shirya a Jami'ar California a kan yadda ayyukan ta'addanci a duniya yake ƙara yaduwa. Ya kuma aiko mana rahoto akan haka.
Taron wanda ya kunshi 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya ya tattauna sosai dangane da irin sabbin salo da ta'addanci ke ɗauka a sassanin duniya. Farfesa Brandy Bangale shi ne mataimakin darakta a sashen kimiyyar siyasar duniya a Jami'ar ta California, ya kuma yi tsokaci sosai kan tarzomar 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya.
I think one of the things we have to recognize very clearly is that when it comes to terrorism,
daya daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da shi karar a nan shi ne, idan ana batun ta'addanci irin na 'yan Boko Haram da makamantansu, to a sani cewar aƙida ce ke masu jagoranci. Don haka ba za a mai da hankali ga yakar 'yan Boko Haram ɗin kaɗai ba, amma za a kuma mai da hankali wurin yakar ainihin aƙidar da ke tasiri wajen haddasa mutane shiga wannan ƙungiya. Farfesa Brandy ya ce wasu daga cikin mayakan Boko Haram na cikin ƙungiyar ne ba tare da sanin ainihin abin da ya sa suke cikin ƙungiyar ba, wasu ko an turzasa su ne. Farfesa Brandy, wanda ya yaba wa ƙoƙarin gwamnati da kuma rundunar sojan Najeriya bisa abin da ya ce yanzu da gaske suke wurin yakar Boko Haram ɗin, amma ya yi gargaɗi.
Military is one part of many tools in the kit. When one looks at a problem, as I say, if you have a hammer, everything looks like a nail.
Amfani da karfin soji hanya ɗaya ce kawai ta samu maslahar wannan matsala. In ka duba batun a gaba daya, zaka ga ai akwai hanya ta biyu da ita ma kamata a bi don za ta iya yin tasiri. Saboda ta'addanci na da alaka da abubuwa da dama, kamar aikace-aikace irin na aikar ƙasa da ƙasa, batutuwa irin na tattalin arziki da ma yin adalci tsakanin 'yan ƙasa. Wannan duk ababe ne daban-daban kuma kowanne na bukatar a bishi ta wata hanya ta musamman. Amfani da karfin soji na da irin tasirinsa, amma ba zai iya kawo ƙarshen komai da komai ba. Na tambayi daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci, Farfesa Ashley Potato, ko me yake jin tun farko ma ke haddasa ta'addancin?
It could be based on a particular belief structure.
Ka iya zama dalile na aƙida, wato abinda aka yi imani da shi, wani irin bijirewa ne ga al'umma. Abinda muke bincike akai shine yaya mutane suna cikin zaman lumana a yau ko kuma su bijire. Saboda haka aikin mu anan shine ta yaya za a samar da zaman lafiya bayan bijirewa, ko kun gudanar da bincike na ilimi akan Boko Haram yanzu?
It depends on what entity in Nigeria invites us to do research.
Ya danganta wani ne ga yace mu Nigeria da mun gudanar da irin wannan bincike. Idan muka sami alakar aiki da Najeriya, za mu yi murna sosai don mu gudanar da wannan aiki. Amma in ba mu sami alakar aiki tare ba, to in mun gudanar da binciken, a wa za mu miƙawa sakamakon rahotonmu?
If you don't have a strong partnership, who do you deliver the results to?
Kalaman Farfesa Ashley Potato, daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci a duniya da ke Jami'ar California. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga California.
Najeriya kasarmu ce.
Madalla a gaida Hassan mai da kaina. Yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi ga yadda 'yan jarida ke gudanar da ayyukansu da kuma irin ƙalubaloli da suke fuskanta. Daga ofishinmu na Abuja, Nasiru Adamu Elhikaya ya tattauna da wasu 'yan jarida a nan Abuja da suka hada da Sani Tahir na mujallar Abuja Digest da kuma Miri Mudi na kamfanin labaran Zuma Times na Hausa. Ga abin da suka ce.
Sani, me za ka ce kan ranar 'yan jarida? Shin 'yan jarida suna yin aikinsu yadda ya dace ba zan kuma?
To kwarai 'yan jarida a wani sashen zan ce maka suna aiki ba tsangwama, amma tsangwaman nan ya fi yawa. Tunda har yanzu a gwamnatin Najeriya ta kokarin ta fidda wannan Freedom of Information Act, amma har yanzu tunda bata lura kalaye ba. Saboda 'yan jarida wani lokaci sai dai ya bi abin da hukuma take so in yana so ya zauna lafiya. Amma da yanda ya ce ya faɗi gaskiya, to sun sa ƙafan wando ɗaya da hukumomin kenan kan abin da ya faɗa, sai dai ya amai ya lashe.
Ana kana nufin ba ya iya nemo labaru ko a samu bayanan da ake bukata kai tsaye daga gwamnati?
A gaskiyar lamari duk abin da gwamnati za ta baka sai dai ta baka ma'ana a press release, wanda kuma su wannan press din abin da ya kunshe su ko kuma wani muradinsu ne suke so kawai ka kare. To ba lallai ban ɗan jarida don ka kawo masa press release ya ɗauka kai tsaye amfani da shi. Dole sai ya tantance wannan abu ina gaskiyansa.
Mai rumudi kafin mu koma wajen Sani ya cika mana bayanin da yake, bari mu fara ma da mata. Shin mata 'yan jarida kuna iya gudanar da aikinku yadda ya dace ko kuma kuna da wani kalubale?
Gaskiya akwai kalubale. Duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai za ta iya aikinta yadda ya dace ba ne, don ma za ka ga an ce ba mace ba namiji a aikin jarida. To muna iya kokarinmu, amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala. Mace dole ne ta shiga inda maza suke shiga, ba a keɓe mana inda mu za mu je mu nemi labarai daban ba ko ina aikin jarida haka ya gada. Sai dai saboda me aikinmu ne dole mu jajirce duk ƙalubalen da muke fuskanta. Za ka ga babban mutum kai ba yaro ba ba kuma wani ma yaro karami zai kalle ka don ka faɗi gaskiya ya zage ka, wani ma ya ce kin ga karuwa 'yar iska 'yar banza. Amma kai a matsayinka, domin idan aiki kake yi duk 'yar jarida da take aiki kuma ta san mutuncin kanta, babu mai kare darajanta kamar 'yar jarida, domin ita ce take bakin duniya da ta yi wani abin da ba daidai ba, ana neman hanyar da za a yi a rama mata.
Sani Tahir, a ƙarƙashin demokuraɗiyya watakila akwai 'yanci sosai ba kamar yanayin mulkin soja da ake da wasu dokoki ba. Ya za ka bambanta mana yanzu akwai sauƙi da aka samu wajen gudanar da aikin jarida?
To ma Nasiru zan iya ce ya samu sauƙi. Me saukin da aka samu a demokradiyya shine yau dai babu wani labari mai yawa na cewa an kama ɗan jarida an kulle. ko an kama dan jarida ana gallaza masa azaba da wani abin da ake ce sandan nan ta wutar lantarki ko kuma akwai jarida aka ce an yanke masa kusan a ce shekara 20 a gidan yari ba za a rasa ba abin da nake faɗa kaman baya shine a yanzu kaluban da dan jarida ke fuskanta shine duk aikin da zaka je duk makafan aikin gwamnati ne saboda haka kullun da gwamnatin kake kuma sannan su abin da suke so muradin su a kare su a yaya ta wannan muradu to bai rigiman da ake samu shine yayin da dan jarida ya nemi ya san kwakwal ko ya ga kwalwar daka akan abin da aka masa to na ake samu rigima in fa kana so ka samu to ka tabbata sai ka bi nasu ba gaskiyan zaka yi ba in kaga dan jarida yayi yana hawar babban mota yana manyan gidaje to ya hada kai da jami'an gwamnati ne yana ce musu daidai ne yana ce musu gyara kimtsi hababu an gari
maza mata Madan la agaida Nasiru Adam Alkaya wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma karfe 1:16 na dare kenan a nan Washington DC kafin shirinmu na gaba ga wannan subin tabin
fiye da mako daya tun bayan samun takarda gidan sanata Muhammad Danjuma Goje da ke zargin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau da kullala ga Sheikh Jafar Mahmud Adam ba karin bayani ko daukar mataki na gaba kan lamarin daga yan sanda
I will also have a file containing write-ups on how Governor Shekau plotted the assassination of Sheikh Jafaru and these are part of the evidence that we can use in court
zuwa yanzu dai kakakin yan sanda Moshid Jimo ya ce wannan takarda na cikin abubuwan da za su yi amfani da su a gaban kotu in za a tuna maimakon ma zuwa kotu ko ma gayyatar wadanda ake magana akan
to ma da la martani kenan da mu samu na tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ta bakin wato kakakinsa kenan akan takardar da ke zargin sa akan kisar Shehu malamin nan Malam Jafar sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani ga shirinmu na gaba
fiye da mako daya tun bayan samun takarda gidan sanata Muhammad Danjuma Goje da ke zargin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau da kullala ga Sheikh Jafar Mahmud Adam ba karin bayani ko daukar mataki na gaba kan lamarin daga yan sanda
I will also have a file containing write-ups on how Governor Shekau plotted the assassination of Sheikh Jafaru and these are part of the evidence that we can use in court
zuwa yanzu dai kakakin yan sanda Moshid Jimo ya ce wannan takarda na cikin abubuwan da za su yi amfani da su a gaban kotu in za a tuna maimakon ma zuwa kotu ko ma gayyatar wadanda ake magana akan su rundunar yan sandan ta dawo da duk abu wanda ta dauka zuwa gidan sanata Goje hakan ya bar mutane da fadar albarkacin baki inda wasu ke fatar gaskiya za ta bayyana wasu kuwa na cewa sun gaji da gafara sa kan batun na mariga Sheikh Jafar Ibrahim Shekarau ta bakin kakakinsa Suleya Usule ya ce ko yan sandan ba su je kotu ba ana su bangaren suna shirin daukar matakin shari'a dan takardar da ake magana dan dalilin yanar gizo na Sahara ya wallafa labarin tun shekara ta 2009
mu amma muka ga musu shine su fito su yi wa al'umma bayani wancan rahoton na bincike da suka shekara 10 da suka wuce me suka gano wannan takaddar su zo su bayani takaddar nan ce ta baya ko wata sabuwa ce yaya akai aka same ta idan har ba a yi mana wannan ba tabbas za mu dauki matakin shari'a akan wannan al'amari
ne wasu ne ba ku shakkar ko ma wani abu binciken zai iya fitarwa
wallahi mu ba ma shakkan komai akan wannan al'amari yan sandan nan su suka yi binciken nan a baya mu sun sanar da mu abin da suka gano amma abin da muke so shine su da kansu su fito su gaya al'umma
baya ga masana shari'a da ke neman karin bayani daga yan sanda masu rike da sarautar gargajiya ma sun shiga maganar dan fayyace gaskiya daga bangaren sanata Goje marafin funtuwa Alhaji Aliyu Muhammad ya ce mutane na bin yan sandan bashin mataki na gaba
in wannan abin da ake fadi haka gaskiya ne to ya kamata a fito yayi bayani in kuwa ba haka bane to ya kamata su kansu yan sanda su ce sun yi kuskure domin babu wanda ya wuce kuskure in kuma siyasa ce wannan siyasa dama mun san farfagadar siyasa ana yin ta a bata wanda yake da kwarjini a siyasa domin a samu ta biyan bukata in ko ba haka bane ya kamata a fito a duniya bayanin wannan abu in yayi wannan abu a zo a bayyana duniya in ma ya kama a kama shi ne a kama shi in kuma bai yi laifi ba hasada ce mun san cewa Allah ya hana hasada
wato marafu buku gamsu da irin abubuwan da yan sanda suka faɗa kan lamarin ba zuwa yanzu kenan
eh ban gamsu ba mai jawabi da yawun tsohon gwamnan Kano ya kare ta wannan magana kuma har yanzu ba mu ji an kirawo shi kanshi tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau a bincike shi akan wannan magana ba an bajjaki ana ta bugun taki
marafin na funtuwa ya kare kiran bincike kafin yanke hukunci
ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu anti subu qauman bi jahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin tunda ubangiji madaukakin
sai to masha Allah jama'a sai a mana aikin gafara mun riga mun gabata muku da wannan abin da muka so mu gutsira muku sai shirin hantsi ku ji cikakken bayani amma Allah da ikon sa mun kawo muku cikakken bayanin to sai kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba batun dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ne da shugaban Muhammadu Buhari yayi. Shin wai don ana tuhumar jami'an gwamnati da aikata ba daidai ba har sai 'yan kasa sun yi ta kiraye-kiraye a saukar da shi ko kuma a dakatar da shi? Me yasa shi ba zai sauka ba domin ya tsirar da martabansa? Idan bincike ne har sai an kammala binciken. Domin a nan Amurka mun ga yadda mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkar tsaro Michael Flynn ya sauka da kan mukaminsa. Domin kawai ana tuhumarsa shirga ƙarya. Shin yaushe ne Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa za su yi koyi da wannan bangaren rayuwa na tsira da martabansu a kan zargin da ake musu? Anya kuwa a iya samun canji a wannan fannin? Kuma yaushe? Sai dai Isaku Alasan ƙauren mata mai sharhi akan harkokin yau da kullum don tambaye shi akan wannan batu. Ina hankalin sai karkata akan wannan lamari?
Shi shugabanci ya danganta ga dalilin da mutum ya shiga shugabanci. Wanda yake shugabanci domin ya fahimci cewa shugabanci yi wa al'umma aiki ne. To idan an samu wata matsala da ta sa mutuncin shi ya zuba a idan mutanen da yake ma jagoranci, to cikin sauki zai iya ajewa. Amma idan mutum ya shiga harka ta shugabanci ne domin biyan bukatar kanshi ba don amfanin al'umma ba, to ko da an samu wani yanayi da al'umman nan mutuncin shi ya ragu a idan su kuma ba sa son jagorancin shi, to ba zai bari ba domin dama ba don su yake yi ba. Don haka in ka kalli abin da ke faruwa a wasu ƙasashe na duniya, a zargi mutum da wani abu na ɓatanci ya ajiye aiki, amma kuma in ka dubi mafi yawancinmu a nan Afirka, a dinga tashin hankali ana jidali da mutum ya kafe a matsayin jagorancin al'umma. Waɗanda ma yake jagorancin wani lokacin ba wa zargi ba su fito fili su ce ba su buƙatar shugabancin shi, amma ya ce dole sai ya yi ba don komai ba, saboda irin yanayin shugabancin da ake a mafi yawancin ƙasashen Afirka ba don al'umma ake yi ba. Shugabanci ne da ake yi domin a tara abin duniya, domin kuma a yi yanda ake so da rayuwar al'umma. Wannan shi ke haifar da irin waɗannan matsaloli.
To misali abin da ya faru a nan Amurka, mun ga 'yan kwanakin da so gabata mai baiwa shugaban Donald Trump shawara an zarge shi akan cewa wai ya yi ƙarya akan wannan ne ya sauka akan daga mukaminsa. Amma mun ga kuma kwanakin da so gabata sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya an zarge shi akan wata kwangila, amma sai da aka yi ta turka-turka tukunna har aka kai ga dakatar da shi, ba wai an sallame shi bane aka dakatar da shi. Kana jin Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa akwai wani abu da ya kamata a ce suna koya ko kuma sun koya daga irin waɗannan kasashen da suke cewa suna kwaikwayo?
To gaskiya ne akwai abin koyo, kamar yadda na faɗa, abin matsalar babba ce malaladan. Girman matsalar ya haɗa hadda mutanen ƙasar su a kansu. Mu kanmu ba mu san me ake nufi da jagoranci ba. Don haka rashin gaskiya da ha'inci da ƙabilanci da bambance-bambance sun mana yawa, sun kai matsayin da saboda munafinci idan musulmi Bahaushe ya yi ɓanna sai in koma nemi mutane mu tara matasa a yi mota-mota a je a ce ai ba mu yadda a taɓa shi ba don ɗan uwanmu ne. Idan Kirista ya yi ɓanna sai a samu wani Kirista matashi wanda ya kamata ya jajirce wajen ganin an samar da sahihin shugabanci domin ci gaban shi da ci gaban 'ya'yan shi, sai ya zo shi ne zai tara mutane. Yanzu ko shi wannan misalin da aka bayar na sakataren gwamnati, already mutane wasu sun fara cewon an cire shi ne saboda shi ba musulmi ba ne. So waɗannan abubuwan da suka yi katutu a cikin al'ummar ƙasar nan su ne suke haifar da iri-irin waɗannan matsaloli. Shugabannin sun riga sun san yanayin mutanen da suke ma shugabanci. Mutumin da ya karɓi madafin iko ya zama bai amfana ma al'ummar shi ko a matsayinsu na Kirista ko a matsayinsu na wani yanki ko wani jinsi na al'umma, bai taimake su ba, bai yi abin da ya dace ba, amma radda ya yi wani ba daidai ba aka kuma ce za a hukunta shi, to ranan ne kuma sai ya koma ya jingina da abin nan ɗin shi na addini ko na ƙabilanci ko na wani abu makamancin wannan ya abin nan nashi. Ya rika amfani da shi yana tunanin cewa in ya jingina da wannan abin na addini zai hana mutane ko zai hana hukuma ta yi hukunci a kan shi. don haka ma damar al'umman ƙasa ba mu farka mun gane cewa duk wanda ke shugabanci ba maganan addinin shi ko ƙabilar shi ko wane ne shi idan yayi ma mutane abin da ya dace mu goya mishi baya akan yayi ma al'umma abin da ya dace in yayi kuskure mu tsaya tsayin daka cewa sai an hukunta shi don yayi ba daidai ba to sai an samu wannan matsayin ne za a fara samun canji na tunanin shugabanni to lokacin ne za mu kai ga wannan matsayi na idan mutum yayi ba daidai ba shi da kanshi ma tun da girma da arziki ya ce ya ajiye kafin hukuma ta kai kanshi
amma wace rawa kake jin ya kamata a ce al'umma ta taka domin ganin an samu irin wannan yanayi
to babban rawar da al'umma za ta taka shine ta farka ta gane jagoranci ko musamman mulkin da ake yi yanzu na siyasa ana yin shi don al'umma ne duk yadda kake son wani ko wanci idan wannan nan ko wanci ba sa yin abin da zai taimaki al'umma gabaki daya to dole ne ka fito fili ka nuna musu kuskuren su in za su gyara su gyara idan ba za su gyara ba kuma mu jajirce a ga wanda ka goyi baya jiya yau ka tsaya tsayin daka sai an kawar da shi wannan zai sa wanda duk yazo ya karba gobe ya gane cewa shi ma in yayi ba daidai ba jibi za a kawar da shi sai ya gyara
to akan wannan batu majalisar dattijan Najeriya ta sa a bincike sakataren gwamnatin inda har shugaban kwamitin binciken sanata Shehu Sani yace idan abu ya shafi bangaren zattawa sai ayi amfani da foda ko kuma abu mai kamshi amma idan wani bangare ne sai ayi amfani da fiya-fiya a cikin hirarsu da Madina Dauda ta saki taro wa sanata da wannan batun kuma ga abin da yace mata
yanzu dai shi shugaban kasa Buhari yayi rawan gani dan kan abubuwan da muka buƙaci yayi yayi kuma abu da ya kamata ya kare shine waɗanda aka same su da laifi a miƙa su ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ko ta ICPC wannan shine daidai wannan committee da ya kafa ko da aka kafa na gwamnatin tarayya idan suka buƙaci mu ba su takardu na binciken da suke za mu taimaka musu da shi sannan kuma mu a irin ganin mu ba wannan committee ya kamata ba duk wanda aka kama shi da wannan laifi a miƙa shi gaban hukumomi da ayyukan su kenan dama na bincike akan irin wannan da kuma gurfanar da su a gaban shari'a
to sai dai kuma a wuri daya duk da dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da aka yi amma kuma wasu har yanzu suna ganin lamarin da dawa ne ga yaman dabaki domin sun ce da sauran batu yanzu barista Abdullahi Jalo kakakin jami'ar PDP ga abin da ya shaidawa Nasir Aramil Kaya akan wannan magana
wannan abu bai ba zai jawo Muhammadu Buhari bakin jini ya nemi mutane waɗanda su masu shari'a ne ba ruwansu da cin hanci suna nan record ɗinsu bai ɓaci ba su bincika wannan karewa binciken da aka yi aka samu babacir da wannan laifin a Shehu Sani na ciki Shehu Sani kuma ɗan gaban goshin Muhammadu Buhari ne amma ya zo ya ce a'a an ci wannan kuɗi a yi bincike bilhaƙi da gaskiya a ba wa mutane adilai masu adalci su bincika a tabbatar mutanen nan suna da laifi ko ba su da laifi a ɗauki rahoti a kai wa shugaban ƙasa in ba su da laifi su koma ofishosinsu in kuma suna da laifi a hukunta su to me yasa yanzu wayannan a alƙalin shugaban ƙasa mai gabatarwa mataimakin shugaban ƙasa mai yanke hukunci a shugaban shari'a na ƙasa ina adalci zai fito anan
ma'ana barista abinda kuka yi kira shi ne ba dakatar da su ya dace a yi ba a ɗaure su ne mai sa kuka yi amfani da wannan kalma
shi ne ai maganar nemo judas in kosa suwa you cannot be a judge of your own course kai ne alkali kai ne mai laifi kai ne mai gabatar da mai laifi ka'idan shi ne wanzami ne ba a son jarfa
amma Alhassan Tatale wannan siyasa ne shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan magana
wannan abun da Buhari ya nada katar da sakataren gwamnati da director general na NIA ya yi daidai domin dukkan binciken
kore su domin al'ummar ƙasa su sani
cewa suna ganin kamar ya fara sassauci ya tunda yanzu ba soja bane ya zama farar hula shi yasa ba a ga yana irin abubuwa na da ba
yayi shugaban ƙasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lallazi ya taka su
to ma saware da wannan mu kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakon namu Isaku Alhassan Kauran Mata da Nasir Adamu Hilkaya Madina Dauda da sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka taimaka domin shirin ya kammala musamman Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To duka kuma da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin mu sai kuma da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirin amma da din kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makirri ne ke sallama da ku a huta lafiya.